Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Alhamis 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To Sarfila, kasashen Turkiyya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas da tsakiya da zumbar dakiyar yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Hakanin kuma cikin makon nan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara gabas ta tsakiya inda zai gana da shugabannin gwamnatin Isra'ila kan rikicin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza. Sannan Rasha ta kai hare-haren matsugunai sama da 100 a yankunan Ukraine 10 inda mutane 2 suka mutu tare da jikkata wasu.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan. Kwamitin sulhu na kungiyar tarayya Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Niger.
Kwamitin ya buƙaci hukumomin rukun ƙwarya su sallame shugaba Muhammad Bazoum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da agenda ya kowane sharadi ba, haka kuma ba su kariyar da ta dace, abu ne da ya zama wajibi, in ji kwamitin.
Idan muka leƙa jihar Taraban Najeriya kuwa, wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun kashe shugaban garin Modibbo.
Sun zo ɗakin sa zai fita sai suka harbe shi da bincika, anan suka kashe shi, da suka kashe shi sai suka ɗauki ƴaƴansa biyu da matarsa ɗaya, sai suka je suka bugi makwabcin da sanda, sai da suka kada shi kansa ya faɗi.
Sai a biyo mu don muna ɗauke da cikakken bayani. Daga nan Alheri Gras Abu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, wanda a yau zai ci gaba da duba batun ƙuncin tattalin arziki da iyalai ke fama da shi a wannan rayuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Jiya Laraba, kasashen Turkiyya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas da tsakiya da zumbar dakiyar yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana guda bayan da babban jami'in diplomasiyyar Iran din ya gana da shugabannin kungiyar Hamas a Qatar. Iran ta yi gargadi cewa kungiyoyin mayaka da ke samun goyon bayanta a yakin, wato a yankin, na iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakar Hamas da take yi. Fidan ya ce Turkiyya na dagewa wajen ganin an tsagaita bude wuta, saboda a ta bakin sa hasashen yaduwar tashin hankalin ba wani abu ne mai wuya ba, muddin ba a samu mafita ta dindindin ba. Ba ma san bala'in da al'ummar Gaza ke fama da shi ya janyo yaki wanda zai shafi kasashen yankin, a cewar Fidan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan, yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Sakataren Blinken zai yi balaguro zuwa Isra'ila da Jordan a ranar Juma'a, inda ake sa ran zai gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila domin samun bayanai a game da manufofinsu na soji, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a wani taron manema labarai jiya Laraba. Miller ya kara da cewa Blinken zai tattauna da shugabannin Isra'ila akan bukatar daukar duk matakan da suka dace don takaita farma fararen hula. A Jordan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren zai jaddada manufofin da Amurka da Jordan suka yi muwafaka a kansu na ganin cewa an ƙara kayan tallafin jinƙai masu ceto rayuka, tare da tabbatar da ɗorewar samuwarsu ga fararen hula a Gaza. Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata, a cewar Ukraine. An kai hare-haren ne a yankuna 10, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan Ukraine. An ce hare-haren cikin daren sun hallaka mutum 2, ɗaya a yankin Kharkiv, sannan kuma ɗayan a yankin Kherson, a bisa bayanan jami'an yankunan. Hare-haren da aka kai da rana sun hallaka wata mata mai shekaru 59 tare da jikkata wasu 4 a birnin Nikopol da ke kudancin kasar, inda wani hari a Zaporizhia ya kashe wani mutum mai shekaru 52. Ukraine ta kuma ce Rasha ta kai farmaki wata matatar mai da ke birnin Kremenchuk, wanda har ya kai ga masu aikin kwana-kwana 100 sun shafe sa'o'i wajen kokarin kashe gobarar da ta biyo baya. ba a bada rahoton ritsawa da wasu a harin ba. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC.
To ina jima kaɗan Aisha ta sake da labarai kafin nan. Kwamitin sulhu na kungiyar tarayyar Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar, inda har yanzu babu wani takamaiman jadawalin mayar da kasar kan tafarkin demokaradiyya. Saboda haka kwamitin ya yi ikirarin aikewa da wata tawaga domin tantance bukatun hukumomin kasar ta Nijar akan magana tafiyar da harkokin rikon kwariya da tsare-tsaren zabuka da haɗin gwiwar kungiyar Siliya Oko ECOWAS. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar kwamitin sulhun na kungiyar AU ta biyo bayan taron da mambobin kwamitin suka gudanar a makon jiya domin nazarin halin da ake ciki a Nijar. Bayan sarkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, kwamitin wanne ya jaddada matsayinsa na wanda bai lamunci a dare kargar mulki da karfin bindiga ba, ya buƙaci hukumomin rikon kwariyar Nijar su gaggauta kiran taron rukunonin jama'ar ƙasar domin tsara yadda za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwariya. Rashin fara tantauna batutuwan da suka jibanci tsare-tsaren zaɓuka wani abu ne da ke ɗaukar hankalin kwamitin sulhun na kungiyar AU. Batun tsara zaɓe abu ne da ke da matuƙar muhimmanci a halin da Nijar ke ciki a yau. Saboda haka kwamitin ya gargaɗi hukumomi da kungiyar CEDEAO su zauna kan teburin sulhu. Matakin da masani akan sha'anin diflomasiya Mustapha Abdullahi ke ganin sa a matsayin wani rigakafin kaucewa ɓarkewar sabon rikici a wannan nafiya da ke fama da rikita-rikita.
Kwamitin sulhu na African Union ya yi ƙoƙari a shiga tsakani, abu ne wanda yake iya kawo zaman lafiya. Don ka san ka yanzu a ce ECOWAS ta kawo ma Nijar hari ba abu bane mai alheri, don yaƙi an san yaushe yake fara amma ba a san yaushe za ya ƙarewa ba.
Kwamitin sulhun ya buƙaci hukumar gudanarwar AU ta gaggauta naɗa manzon musamman mai kula da dambarwar siyasar Nijar, wanda kuma ya zama wajibi ya yi aikin haɗin gwiwa da ECOWAS. Sannan kwamitin ya buƙaci hukumomin rikon kwariya su sallami shugaba Muhammad Bazoum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da gindaya kowane sharaɗi ba. Haka kuma ba su kariyar da ta dace, abu ne da ya zama wajibi, in ji kwamitin. Shawarwarin da masana ke ɗauka a matsayin wata damar da bai kamata ɓangarori su bari ta kauce musu ba.
Haraka in ta shahi sulhu, dole ne kowa sai ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa. Kowa ya samu ya dan bada wani abu a samu tahiya ta ci gaba. Da masu mulki a ƙasar Nijar da ECOWAS da African Union duka a gama ƙarfi domin a ciyo kan wannan matsala.
Ana sa ran nan gaba wata tawagar jami'an kwamitin za ta ziyarci Nijar domin tantance hanyoyin taimakawa mahukuntan rikon kwariya, neman hanyoyin da za su ba su damar tsare-tsaren mayar da Nijar ɗin kan tafarkin demokaradiyya, tare da tantance matakan inganta ayyukan jin ƙai sanadiyar lalacewar al'amura a wannan fanni a dalilin takunkuman da kasashen ECOWAS da IOMOA suka kakaba wannan ƙasa a washegarin kifar da shugaba Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Solomon Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobe, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata, bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta, sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni 18 a wannan jiha ta arewa maso gabashin ƙasar, a cewar 'yan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Guro Kayaye a ƙaramar hukumar Gaidam ta jihar Yobe. Ya ce 'yan bindigan sun bude wuta wa mutanen ƙauyen, inda suka kashe akalla mutane 17, sannan kuma a ranar Talata suka tada wata nakiya da ta kashe akalla mutane 20 da ke dawowa daga jana'izar mutane da suka mutu a harin farko. kungiyar mai da'awar kishin Islama ta dade tana kashewa da kuma garkuwa da mutane a kauyukan jihar Barnan, wani wuri da yayi kaurin suna kan harkokin yan bindiga wanda ya kasance fagen dagar yaki da masu ikrarin jihadi a Najeriya na tsawon shekaru 14. A ƙarshe, ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron ƙasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a ƙasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu, za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. Ministan sadarwar Shlomo Karhi a cewar mujallar Times of Israel ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Al Jazeera da kafar farfagandar 'yan kungiyar Hamas wanda ta kutsa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400. Karhi ya kuma zargi Al Jazeera da jefa sojojin Isra'ila cikin haɗarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza. Cikin wata hira da ya yi da gidan rediyon sojin Isra'ila, ya ce wannan kafa ce da ke harzuka mutane, wannan tashar tana ɗaukar hoton bidiyon dakaru a inda suke hallara a wajen Gaza. Wannan na janyo tsana ga mutanen Isra'ila.
Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya a wasu sassan arewacin Najeriya, wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun afka garin Modibo da ke karamar hukumar Ado Kola da ke jihar Taraba, inda suka kashe basarakin garin tare garkuwa da iyalansa da sauran wasu mutane. Wakilin Mulado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azzara yake yi musamman a shiyar arewa maso gabashin kasar, inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a ƙauyen garin Modibo da ke karamar hukumar Ado Kola a jihar Taraban. Suka kashe mai anguwan garin Modibo da kuma garkuwa da matansa haɗe ma da 'ya'yansa, suka konausa gaba kaɗan, suka sake rantumar wasu matan ciki har da mai ciki da kuma mai goyo. SP Usman Abdullahi Jada da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ya tabbatar da akuwan lamarin.
Da shiga garin ne suka kama harbi kan mai uwa da wabi a cikin garin, ko ta ina suka rude kuwa rude, wadda ya kai ga harbin shi jaurin garin mai suna Jaurin Bafaji mai shekara 60, wadda wannan sanadiyan harbin ne ya rasa ransa. Suka yi garkuwa da matarsa da kuma ɗan shi guda, sannan akwai wani mai suna Tukura Isa shi ma mazaunin wannan gari ne, wadda suka masa rauni da bindiga, wadda a yanzu haka yana karɓan jinya asibiti. Su kuma wannan bayan
Jibrila Isa Jauro wadda ke zama kani ga jauron garin Modibo shi ma yana ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure aka yi ne tafiya da su da shi da matarsa, amma hakarsu bata cimma ruwa ba. Ya shaida mana yadda lamarin ya kasance yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho.
Na zanne sai muka ji bindiga da aka yi harbi, sai aka zo aka kashe shi gaba ɗaya.
Ya kashe shi wa ɗaya?
Shi Jauro har aka ɗaure ni ma nan gani na ce aka sake ni, aka tafi da su da shi da dukkansa, amma bayan an kashe babansa kenan.
Wato Ismaila, kana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama aka ɗaure akan za a tafi da su kuma kai Allah ya tafi da
su? Kore ba shakka, da ni da matana ma duka.
Matan haka ma an sake ta kore tana hannunsu?
Matana an sake ta, amma an ɗauki ɗanina da yadikonsa. Mutane goma aka ɗauke yanzu haka suna hannunsu.
Yanzu yaya kuke gudanar da rayuwa a wannan gari naku?
Gaba ɗaya rayuwan ba yanda muke wallahi, kowa da daddare ma waɗewa ake ma kawai wallahi.
To ko yaya ma al'umma mazauna yankin garin Modibo ke ciki a daidai wannan lokaci? Tambayar kenan da newa gida da Jibrila.
Gaskiya lamarin da muka shiga ciki kan ya tsoratar da kowa da kowa yanzu. Yanzu din dare yayi dai gaba ɗaya mu rasa ina zamu kwana mai. Muna so dai gwamnati ta tallafa ta zo ta dauka mana mataki. Tunda mutanen nan akwai waɗanda suka san wuraren da suka zauna a dajin. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan abun don Allah ya taimaka. In ba haka ba ƙauyukan mu na gaba ɗaya an yi niyan za a watsar da su. To idan muka watsa ina zamu koma a wurin aka aize mu, a wurin ne rayuwar mu yake. Dabbobin mu da gonaki
yake mu gaba daya a wurin yake mun rasa me zamu yi kuma yanzu
ana so bangaren yan sentiri ko ko ince yan sa kai wanda kan fafutuka domin ganin an kawo karshen wannan matsalar rashin tsaro musamman a yankin jihar Taraban mun ko tattauna da sarkin bakin Ardakola ta wayar talaho mai suna Suleiman Jibrilla wanda ya mana karin haske akan yadda lamarin ya faru
sun zo dakin sa zai fita sai su karbe shi da bindiga anan suka kashe shi da suka sake shi da suka dauki yayansa biyu da matarsa daya sai suka je suka bugi makwabcin da sanda yanda suka kada shi kansa ya fashe
sarki yanzu kamar duka mutane nawa suka dauka wannan daukar da
kwata-kwata mutum 10 ka dauka suka tafi da su daji
wannan al'amarin ne ya faru ne a kauyen garin Modibo dake karamar hukumar Ardakola a jihar Taraban inda yan bindiga suka kashe jaurin garin Modibo suka koyi garkuwa da iyalansa ciki har da mace ma mai shayarwa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Lado Salisu Garba ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM ba ga haka duk lokacin da ake so za iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu anan Washington DC a gugun mu na cewa karfe 1 wato karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da
Inde da rabon sa'ai kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na fada haka sai a samu mutane a kirai su je gidanka su dauka in aleda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkhairin ba hannun inda ida ce a ba su bayar ya je ba ya zama lalle a bayan
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Matsalar tsadar rayuwa a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin al'umma a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar kasar ke kokarin neman hanyar rage radadin janye tallafin farashin man fetur da kwararru suka ce shine mafi alheri ga kasar a wani bangaren kuma masu sharhi kan lamura na cewa gwamnatin ta yi riga malam masallaci kafin mai sallama makon da ya gabata jagoran zaman tattaunawar da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan matsala Ya tambayi Malam Abdulrauf Musa ko ya samu tallafin da gwamnatin jihar Kano take rabawa sai ya bayyana cewa
Karbu da wannan magana ta gwamnati kai duka ne mu tallafi a gurin Allah magana gwamnati suna tallafawa nasu ɗan jama'iyyar su duk wanda ka ji yazo ya ce maka an bashi abin tallafi a gwamnatin Kano to nasu ne ɗan jami'a NPP ne ba ɗan PDP ko ba NAPC ba ba ɗan wata jama'iyya anasun ma rubutu ake yi mutun kaza za ku ba
to a ciki ma sai an zaba kenan
eh sun san wanda suke rubutowa a wancan karan an ba mutun kaza to wayannan karan banda susuwa na kaza za a
yanzu kai an gwadda kake an bayar
a ni ne sani ni dan jami'in su ne
a misali kaga
ni ban gani ba wallahi
wanda ya abin saboda wasu suna cewa matsala
ana Hausawa na gani wancan karan wanda aka ba ya raba
wato inda kake zama shi ne baya ba inda gidanka yake ba
har wani ya zo ya ce dan me yasa ba a bashi ba an ce kai ka iba chairman din da ya raba ka iba kai kai gidansa kai ya ce ya kai gidansa ya ce ka alhamdulillah Allah ya sa kuna zaune wani kana zaune wani ya zo karbi nasa wani ma ya zo karbi nasa amma gashi shi kuma ya zo ya korafin
kuma dan jami'a ne
kuma dan jami'a ne
agin to kai kenan kaga wanda ya samu
ni na ga wanda ya samu a wancan kara amma yan jami'a ne kuma saboda haka nake cewa yan jami'a suke ba kaga ina da hujja
hajja tallafin nan da shugaban kasa ya bayo gwamnati kudade ce a sai kayan abinci yawanci sun kaddamar da kwamitoci suna ta rabaraban kayan abincin nan tallafin nan yana zuwa wa mata suna gani a kasa
to gaskiya ta bakin sa ban gani ba kuma da ike nema wa yan jami'a bace gaskiya ni ban gani ba kuma ban ga wanda aka ce an ba ba ban gani ba gaskiya dai naji ana raba gwangwani uku uku to da ba a hurumin nake ba abin da idane ni
gwangwani
uku uku
to a taku unguwar kina
yawa eh
kenan kai tsaye zamu iya cewa kamar tasirin da wannan tallafin yake kankani ne kenan
gaskiya kankani ne tunda bai je wa kowa ba bai je wa kowa ba a su kansu din dan ba za su fada bane ba su samu ba junan nasu ma wasu ma ba a basu ba
idan da za a tambaye ki ya shiga ganin tallafin ya kamata a sarrafa shi ta yadda zai tasiri ga mata da rayuwar yara misali
alhamdulillah in dai da rabon za a yi kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗa haka sai a samu mutane a kirai su je gidanka salamu alaikum su ɗauka in a leda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan si amma in dai aka ce alkhairin ba hannun inda ida ce a ba su su bayar yaje ba me zama lalle a bayar ba
bayan wannan tallafi ko kafin sa ma akwai tsare-tsare da ake na tallafawa rayuwar mata musamman da suke cewa conditional cash transfer da akan kware wasu mata ko dai masu sana'o'i ko kuma waɗanda suke da yaya wanda suke talla ake so yaran nan su je makaranta su rage yin tallafin nan yaya kin taba cin karo da irin matan da suka ci gajiyar irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya rayuwar su ta canja
daga yaushe zuwa yaushe da dai gwamnatin ba ya ce to ina da abun faɗa amma wannan tunda kaga ba su soma ba ban da ta cewa
na bayan kin ga waɗanda aka ba ire-iren wannan tsare-tsare
sosai kuwa
shi ya fasalin sai ke
kaga akwai gwamnatin baya za ta iya ana ba da jari naira 20,000 ana ba da an yi na mankuli an yi dai na wani maman miya duk gashi nan an yi mutane akwai da sun amfana da yawa to ban san nan gwamnatin ba ita ma za ta shigo da wannan tsarin ko ba za ta shigo da shi yanzu ba ban san wannan ba
malam Abdulrauf kafin da je daga dakta wai irin waɗannan tallafe-tallafen nan bayan shi wannan na zancen abincin nan da kake cewa baka samu labarin sa ba ma sai dai kaga yadda ake ta jayayya akwai na ba da lamani haka ko kuma wasu tagomashin kuɗi ne don abin ƙasa rayuwar ɗan ƙasa an yi shi a baya ka taɓa cin karo da irin wannan misali kai kanka ko kuma kaga wannan ya cika ajiyar tsare-tsare irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya kaga ya canza rayuwarsa
to alhamdulillah dan ni ba zan ce ban samu ba na taɓa samu amma ba lokacin na noma amma ba lokacin da ya dace kai amfani da shi ba
kamar ya
yawa kamar yanzu ne za a ce za a baka kayan cikin tallafin neman kayan noma sai aka baka tallafin noman gero ko kuma neman masara ko na dawa ko na shinkafa yanzu za a baka kayan noman mai wace shinkafa za ka noma yanzu ko masara
wato damuna ta fara tattarawa
ta wuce ma kai kuma duk wanda za su baka din za su baka wanda ba zai kashe maka kishiruwar da in sai za ka sai dole ka sai amma kai sa'a ka samu abincin sati in sai wa za ka yi a yanzu domin maganin ka da mai espiya ne dan taki ne buhu biyu ko daya kananan buhuna
kanana ma ba manyan ba
wa zai baka babban buhu shi ma ai ba babba bane wanda ya baka shi ma karamin mutum ne to saboda haka kuma kafin wannan lokacin wannan matsalar da muke da ita ta dade yanzu kamar yayin yallabe da yake maganar noman alkama akwai wani mutum ya taba yin gwamna a nan shi ya lalata mana noman alkama jihar Kano da ake yallabe yake cewa za a iya ci da jihar Kano
doctor kaman bayanan da Hajiya Hadiza ta yi mana da wannan malam Abdullahi yayi ya nuna kamar wannan abin da kuka kira da
palliative
da kuka kira da harshen nasara palliative kamar baya tasiri an ce ma ba kowa ke samu ba dama shi tsarin palliative haka tunda an ce so ake a kyautata wa iyalai an yadda cewa suna cikin wani yanayi na matsin rayuwa bari a kawo wani agaji abin da kuke cewa short term
abu na farko da ya kamata mu tuna baba ita kura in aka bata ajiyar nama me take cinyewa
cinya take
cinye duce ita ko
ita saba ke ni ya ce mu ba handima mun karasa ba muka hana ba baba ke re
so ga waɗanda suke bibiyar mu tinkan a bada kuɗin nan mun fada na ce waɗannan gwamnonin ba su aka ba kudin bail out ba
su ne
wai ba su aka ba kudin Paris Club ba ba su ake ba kudin zaizayar kasa ba ba su ne du watan duniya ake daukan kaso 50 na VAT da ake tara a Najeriya kudin harajin kayayyaki ake danka musu su ne du watan duniya ake daukan kaso 26.7 na adadin abin da Najeriya ta samu ake ba su shin rayuwar al'umma ta su ta canza shi yasa tun farkon abin mun faɗi cewa shugaban ƙasar Najeriya da ka san zaka janya tallafi kuma ka miƙa tallafin a hannun kuraye to gaskiya da baka yi al'umman Najeriya wannan ba
dan kuma zamu da sa'aya kan wannan mukala sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kane na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da madugun zaman Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadin su duka Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet viewhausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi
to madalla wannan haka yake da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takaice
nakasa
ba kasawa ba
saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan cigaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi.
Jiya Laraba kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zumar dakil yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar Ukraine. An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobe, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata, bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka bude wa al'ummar ƙauye wuta. Sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon makwaso wato a tsawon watanni 8 a wannan jiha ta arewa maso gabashin kasar a cewar 'yan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Guroka yayi a karamar hukumar Gaidam ta jihar Yobe. Ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron kasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a kasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu. Za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. Ministan sadarwar Shlomo Karhi a cewar mujallar Times of Israel ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Al Jazeera da kafar farfagandar 'yan kungiyar Hamas wadda ta kutsa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400. Karhi ya kuma zargi Al Jazeera da jefa sojojin Isra'ila cikin hadarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza.
To masu raro baki ɗaya abin da ya sau ke nan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri wanda ya zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. sai azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Aisha Ma'azu ya ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da hada shirin har ma da injiniyan Mayo Charleston. Sai kuma ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai mun sake haduwan anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.